sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmati Garba ne tare da Madina Tahiru Mai Shanu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Talata 1 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin jihar Niger ta karbi ɗan jihar daga cikin mutanen da sojoji suka kwato daga hannun ɗan Darus Salam a jihar Nasarawa. Za kuma a ji wata hira da wasu magabatan arewacin Najeriya kan makomar kasar da kuma batun rijistar kungiyar su. To amma kafin nan ga Madina da labaran duniya.
Kasar Mexico ana kokarin kada ƙuri'ar raba gardama kan dokar da za ta tilasta wa tsoffin shugabannin ƙasa fuskantar shari'a sakamakon zargin cin hanci da rashawa. A yayin wata ganawa da manema labarai, shugaban ƙasar Andres Manuel Lopez Obrador, wanda ya zargi gwamnatin da ya gada da hannu a cin hanci da rashawa, ya ce za a kada ƙuri'ar raba gardama kan wannan dokar a daidai lokacin da za a gudanar da zaɓen ɗan majalisu a watan Yunin shekara mai zuwa. Masu suka sun zargi shugaba Lopez Obrador da zargin tsohon shugabanni, wato tsohon shugabannin ƙasar Enrique Pena Nieto da Felipe Calderon, domin janye hankalin mutane kan irin rawar da gwamnatinsa ta taka kan batun magance rikice-rikice da kuma yaduwar COVID-19 a ƙasar. Kasar Trinidad da Tobago ta fara amfani da wani mataki mai tsauri na tilastawa kowa saka takunkumin fuska domin hana yaduwar COVID-19. Daga yanzu duk waɗanda suka ɗara shekaru 8 dole sai sun saka takunkumin fuska idan za su shiga cikin jama'a. Duk waɗanda suka keta wannan dokar to za a ci su tare da $1,000. Idan aka kama mutum sau biyu zai biya $2,000. So uku kuma zai biya $3,000. Prime Minister wato Keith Rowley ya baiwa waɗanda ba za su iya biyan waɗannan kuɗaɗen ba shawarar rufawa kansu asiri su saka takunkumin kawai. Rowley ya ce nauyi ya rataya a wuyar kowa wajen kiyaye dukkanin matakai da zummar daƙile yaduwar cutar coronavirus. Ya zuwa yanzu dai kasar na da akalla mutum 1,700 da ke dauke da cutar, yayin da 22 suka rasa rayukansu. An sanda a birnin Portland na jihar Oregon sun ki amincewa da wani shiri na gwamnar jihar ta fitar mai cewa mataimakan 'yan sandan za su dinga sintiri cikin birnin. Hakan dai na zuwa bayan wasu harbe-harbe da aka yi kan wani magoyin bayan shugaba Trump na Amurka. Shawarar da 'yan sandan suka yanke ta janyo cikas ga shirin da gwamna Kate Brown ta fitar domin kawo zaman lafiya a birnin na Portland da ke kasar Amurka. Brown, wacce 'yar jam'iyyar Democrat ce, ta fitar da wannan shirin ne bayan da aka harbe Aaron Danielson mai shekaru 37, wato 39, a ranar Asabar, yayin da masu zanga-zangar rajin kare baƙaƙen fata na Black Lives Matter suka yi arangama da magoya bayan shugaba Trump na Amurka. Hukumar nazarin yanayin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.8 ta auku kusa da gabar arewacin Chile da safiyar yau Talata. Kafafen yaɗa labarai na cikin gida sun rawaito irin ɓarnar da girgizar ta fara yi. An bayyana cewa an fitar da mutane da dama waɗanda ke zama a wurin da lamarin ya faru a matsayin kandagarki, duk da dai ba a samu bayanai masu cewa akwai wanda ya samu raunuka ba. Tuni girgizar ƙasar ta haifar da hucin girgiza har fiye da dozin guda. Jami'ai a Chile sun ce girgizar ba za ta iya haifar da ambaliyar tsunami ba. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi gargadin cewa babu ƙasar da za ta iya ɗauke kai kamar annobar coronavirus ta tafi. A lokacin da yake ganawa da manema labarai ta yanar gizo, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce dole ƙasashe su mayar da hankali kan ceto rayuwar mutane idan suna so su buɗe tattalin arzikinsu yayin wannan annobar. Ya ce idan dai ƙasashe sun shawo kan cutar to buɗewa ba zai zama matsala ba, amma a buɗe ba tare da wata takamaimiyar nasara ba to shine zai janyo babban bala'i, in ji Tedros. shugaban ya ayyana abubuwa hudu a matsayin abin da kasashe ya kamata su yi domin rage yaduwar cutar. A cikin abubuwan nan hudu akwai ƙara yawan waɗanda ake yi wa gwaji da kuma hana mutane da dama taruwa a wuri guda da dai sauransu. Fitaccen mawaƙin nan na Amurka Akon ya ce zai ci gaba da shirin da ya fara na ƙirƙiro wani birnin zamani da zai ci dala biliyan 6 wanda zai rada wa sunansa a Senegal. A ranar Litinin Akon da jami'an gwamnati suka tafi filin da za a gina birnin wanda ke garin Mbodinye a kusa da Dakar babban birnin ƙasar Senegal. Akon wanda sunansa na asali shine Alien Tiam ya ce yana ganin birnin nasa zai zamanto wani farkon ci gaban Afirka sakamakon irin fasahohin da yake sa ran amfani da su kan birnin. Akon wanda ya tashi a kasar Senegal tare da iyayensa yana sa ran birnin zai samar wa 'yan Senegal ayyukan yi da dama.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji a shirinmu da ya gabata, sojojin Najeriya sun tarwatsa kungiyar Darussalam da ke jihar Nasarawa. Don haka, tuni gwamnatin jihar Naija ta karbi ɗan jihar da aka ceto daga wannan kungiyar. Mustafa Nasiru Batsari gare ka.
Gwamnatin jihar Naija a Najeriya ta karbi wasu mata da yara kanana har su 318 daga hannun rundunar sojin Najeriya da sojojin suka ci iyalai ne na 'yan kungiyar Boko Haram da aka tarwatsa sansaninsu da ake kira Darussalam da ke can cikin yankin karamar hukumar Toto ta jihar Nasarawan Najeriya. Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso da ya karbi waɗannan mutane ya ce duk da yake su ma waɗannan mata abin tsoro ne matuƙa, amma a yanzu haka suna samun wata kulawa ta musamman a wani wuri da aka ajiye su a jihar Niger. Kuma bayan an yi masu binciken kwakwaf za a mika su ga iyalansu.
Da yanzu munzo da sunan yanzu haka suna Niger State. Za a ajiye su kuna za a fara musu tambayoyi a rubuta suna ai tukuna kuma su gaya mana a ina wani local government ne suka fito. Sannan kowa sai a identify waye dangin sa wannan wuraren kanana hukumomi. To wannan yanzu shine za su yi. Yanzu haka.
A lokacin da na ziyarci wannan sansani da aka tara waɗannan mata da yara ƙananan a cikin wani yanayi na kulawar jami'an tsaro, ga abinda wasu daga cikin matan suka bayyana.
Amma shi mutum lafiya na kin tafiya nake da wasu abubuwa wanda yake kamar ko makarami da
kasan mu muna zo zaman lafiya da Allah har muka je wuce lafiya kalam kasan mu baki muka daga sabbi saboda gaskiya ne su suka je mana suka gurbata mana
ke su suka jamu gwa
yawa
kun yi baki da sabbi
to kuma a cikin mu duk wanda yayi ne zai fita daga garin da suka kashe shi to kai sa to muna cikin tare da dai haka sai a zame bullo al'amarin mu fita to Allah ya kawo mana wannan mutum.
Aisha
wa
Aisha haba
ke daga wani gari kenan
Neja
to a menene sunan shi mijin naki
Abubakar
yana ina yanzu
ban san inda yake yanzu zai lokacin da jirgi ya je mu shi kenan je ban san inda yake yanzu.
Daga cikin wannan adadi na iyalai da gwamnatin jihar Niger ta karba dai 86 mata ne yayin da 233 yara ne kanana kuma suna cikin wani yanayi na rashin lafiya da kuma karancin abinci. Indai ba a manta ba a baya ma gwamnatin jihar Niger karkashin jagorancin Dr. Mu'azu Babangida Aliyu ta taba tarwatsa irin wannan gari mai suna Darussalam a yankin karamar hukumar Makwa a shekara ta 2007. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Yeah. Yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman.
A yanzu haka dai jihohin arewacin Najeriya da dama na fuskantar matsalar ambaliyar ruwa da ke yin awan gaba da dubban gonakin shinkafa. Dama dai hukumar kula da hasashen yanayi ta Najeriya ta yi gargadin cewa a bana za a samu wannan matsala ta ambaliyar ruwan a jihohi da dama na Najeriya, a ciki har da jihohin Niger, Kogi, Kwara, Kebbi da ma jihar Benue, da dukkaninsu suna gabar kogin Kwara ne. A nan jihar Niger a yanzu haka ɗaruruwa ko kuma dubban gonakin shinkafa ne ambaliyar ruwan ta yi awan gaba da su a ƙananan hukumomin Agwara da kuma Barugu da ke kusa da madatsar ruwa ta Kayinji. Alhaji Abrahu Amawo da ke zaune a garin Agwara ya ce ambaliyar ta yi awan gaba da gonakinsu na shinkafa, kamar yadda ya yi min ƙarin bayani.
Gaskiya tsaka billahi ruwa ya sha haƙa fana ga gonakin shinkafa sosai. Na farko in ka zo Rufiya inda ake samun shinkafa wajen leda 1000 rana guda gaba daya ruwa ya mamaye shi. Leda guda ba ta ciki ba. Wasu shinkafa kuma sai da suka taso suna fatan za a yanke su kamar gari ya waye. An yi gariya da ni a je a yanka, ana yanka ana tarawa ruwa ya kai zai kwashi. In ka zo yanki kwakwali shi kuma haka ruwa ya bi ya kwashe su gaba daya. Shi wannan ba mu ce da adadin iyakan ledodi da ake samu duk shekara. Sai ka dawo kuma buka 1000 a gwaya local government yake.
Na'am.
Shi ma haka ruwa ya kwashe su. In ka zo tun ga magaji shi ma haka ruwa ya musu banna na gonaki. Yanzu ba ruwan ba sun ma shiga gidaje yake yi yanzu.
A yanzu haka?
A yanzu haka. Wasu ma suna kwashe ruwa ne wurin kwanan su suna zubar da ruwa a cikin gidaje.
Yanzu ina magana da kai da misalin 11 na ranar Talata din nan yau. Har yanzu akwai ruwan kwance bai wuce ba koko ya dan yi sauki?
Wara na wa kwance.
Ruwan sama ne aka yi koko dai ruwan da ya malalo daga shiyoyin jihar Kebbi ne ya zo ya
ma? Ruwan da ya zo daga jihar Kebbi na Kwara.
Na'am.
Shi ne mamaye mana shinkafa.
To wannan al'amari dai ya sa dubban manoman shinkafar a jihar Kebbi sun tafka asara, kamar yadda abokin aiki na mai kula da jihohin Kebbi da Sokoto Muhammad Nasir ya yi min ƙarin bayani.
Shekaru da dama ba su ga ambaliyar ruwa da ta kawo asara ta abinci ba irin wannan shekara. Domin wannan ambaliyar ruwan ta fara ne sanadiyar ruwan sama da ake tafkawa kama da bakin kwarya tsawon kwana uku, kama daga Juma'a da ta gabata ta wancan satin Asabar har Lahadi ana ruwa. Sannan kuma duka kwalaben da an dan yankin duka sun ciko da yawa da suka malala cikin gonaki. In gaya maka da bakin Auki wanda ke makwabtaka da kilometer Sokoto, abin da ya dangane kai ga jihar Bakudu gaba ɗaya duk abincin da aka noma wannan wurin an yi hasarar shi. Za ka ga gonar mutum ko fadama wanda ke noma buhu 100 yanzu ko ciya guda bai iya ɗiba na shinkafa a wannan gona ɗin. Sannan ba shinkafa ɗaya ba, gero, dawa, duk kayan da aka dasa aka shuka wanda za a ci mawajen su a wannan shekara gaba ɗaya ambaliya ta lalata su. Daga baya ga wannan asarar abinci ɗin, ƙauyuka da dama ambaliyar ta tashe su duk da sun tashi sun koma wani wuri domin su samu matsagwani. Sai an gaya mata saboda tsananin abin har shi kanshi gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu ya kashe don aikin da yake yi a saman da Lahadi babu aikin da ya kama yi an baran gadin ƙauyukan da ambaliya ta shafa ba. Yana zuwa kina ba jama'a haƙuri, nuna musu cewa abu ne wanda Allah ya kawo. A yi hankuri a yi ƙarfin bada haɗin kai da abin da magabata ke gaya musu domin a samu asira sannan kuma yanzu ruwan sun wuce a sai da za a yi a mai da su wuraren su.
To an taɓa samun irin wannan ambaliyar ruwa a musamman a yannan yanki kamar yadda muke samu ta ɓangaren Ingaski da Wara da ma Kayinji ta jihar Niger duk matsalolin guda ne, amma an taɓa samun irin wannan?
To gaskiya ga wanda manoma suka faɗa tun shekara ta 2010 da aka samu ambaliya a Sokoto Axis gabaɗaya wanda ya shafi Sokoto Kebbi ba a sake samun ambaliya ba irin wannan shekara.
An rasa mutane kuwa?
Ce cikin dare shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Kebbi Alhaji Sani Dododo ya kira ni misalin ƙarfe 1 na dare yake gaya min cewa sun samu rahoto cewa an samu jirgin ruwa ya rutse da mutane 10 mata. Mutum hudu sun mutu kai tsaye. Kuma wannan rutsewar jirgin an ya samu ne sanadiyar mahaɗar ruwa da ruwan ambaliya da yadda ruwan gulli ke tuwa.
Alhaji Hassan Shiroro ɗaya ne daga cikin shugabannin ƙungiyar masu safarar kayan amfanin gona a Najeriya wanda ya ce a yanzu haka ma suna can a yankunan da aka yi wannan ambaliyar ruwa domin duba irin asarar da aka tafka.
Sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin ni da kaina na ga zan mai ido da yan ambaliyar ruwan nan duk yanda aka yi fadi sai dai ka ga zan mai idon ka. Kun jajan kama gwamnatin jihar Kebbi da gwamnatin jihar Naija akan wannan ambaliyar ruwan da aka yi. Mun shiga cikin fadaman nan mun je mun diba duk inda ka sani sai inda idon ka ya tsaya akan wannan ambaliyar ruwan. Don kai dai muna neman taimako a gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi irin taimakon da suke yi a bangaren noma domin su diba irin yanda asaran da manoman mu suke yi bana. Idan ka diba daga hanyar Sokoto har ya zo nan Argungu ya zo birnin Kebbi ya wuce Gonza shine har ka je wajen Bakodo har ya shiga cikin jihar Niger wannan ambaliyar ruwan nan ya share gonakin shigawa mutane. Wanda ya shi da muke roƙo ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi su diba irin yanda manoman nan suke.
Yanzu kuna alƙadarin yawan gonakin shigawa da ruwa ya wuce da su musamman Niger da Kebbi din.
Wanda ya zai bai girguwa domin duk abin da aka kaya maka sai in abin da ka ga nan mai idon ka.
Hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya dai sun ce suna ƙoƙarin wayar da kan al'ummominsu musamman mazauna kusa da kogunan kwaran. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger.
Eh na farko dai abin da muke gaya musu muna neman muna duba wanda suke a matsugunan ruwa wanda idan ruwan ya zo ba mu da option dole a kwashe su a kai su wani wuri na wucin gadi muna nan muna duba sannan waɗanda suke da gonaki muna ba su shawaran kaurace ma waɗannan wurare don ka san irin wannan abin yakan zo ne ba da wani notice ba don hasashen ruwan da ake yi kamar ta wajen Niger haka magudanan ruwan su da dam-dam da suke da shi sun riga sun ɗebi ruwa wanda yake nasa hasashe yana kokari ya wuce kima wanda yake dole za su sake shi to kaga mu a nan ƙasa ko an yi ruwan ko ba a yi ruwa ba idan an riga an sake in can abin nan din dole ne zai gangaro zuwa nan so kaga kuma irin wannan ruwa ba wanda zaka ce an yi hadari bane yana zuwa ko kuma kana kallon shi so dole ne muke ba mutane shawara a kauce tunda ga kididdigan alƙaluma da aka bayar so dole mu yi kokarin ganin an kauce ma fada wa cikin hatsari.
Masu nazarin al'amura dai sun yi gargaɗin cewa ambaliyar ruwan za ta iya yin tasiri wajen kawo ƙarancin shinkafa a Najeriya, al'amarin da zai sa farashin ta yayi tashin gwauran zabo. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Kwanaki uku kenan da soma wasan tseren keken Tour de France na kasar Faransa, gasa mafi girma ta tseren keke ta duniya, inda a bana shine karo na 107 ana gudanar da wannan gasar. Wasan ya kamata ya soma tun ranar 27 ga watan Yuli da ya gabata zuwa ranar 19 ga watan Yuli shekara ta 2020 da muke ciki, amma aka rage saboda cutar lumfashi ta coronavirus. Wasan na bana ya soma tun ranar 29 ga watan jiya na Agusta zuwa ranar 20 ga watan Satumba idan Allah ya kai mu wasan zai kare, inda aka tashi daga birnin Nice na kasar Faransa kuma za a tsaya ne a Paris ranar 20 ga watan Satumba. Yan wasan da suka shiga wannan gasar za su yi tsere ne hanna kilomita 3,470, inda halin yanzu na harko shine Julien Alaphilippe dan kasar Faransa, na biyu kuma Adam Tayes dan kasar Birtaniya ko Ingila, na uku shine Marc Cherchi dan kasar Switzerland ko Swiss, na hudu shine Tadej Pogacar dan kasar Slovenia ko Sloveni, na biyar shine David Formalo dan kasar Italia ko Italy. A kai hannu yanzu haka ana ci gaba da fafatawa a wasan kwallon hannu na ES Open na wannan shekara ta 2020, sai dai a wannan shekara ta bana za a gudanar da wasanni da masu jagorantar yan wasar saboda annobar cutar coronavirus da ta hana a gayyato yan kallo a wurin wasannin, inda Djokovic ce yanzu haka in lalaye dumur dan kasar Ukraine da ci 6-1, 6-4, 6-1 sai kuma dan kasar Africa ta Kudu Lolui da Harris wanda ya kakkabe dan kasar Italia Marco Sechinato da ci 6-7, 7-5. Shi ko dan kasar Jamus Stroff ya lakkate Martinez Portero dan kasar Spain da ci 6-7, 7-5. A bangaren mata kuma wadda ke rike da kambe na matsayi na daya a duniya cewa da yar kasar Japan Naomi Osaka tawa takwaranta yar kasar Japan Guam ci 6-2, 5-7. In muka dawo fannin wasannin kwallon kafa yanzu haka dai dan kasar Brazil din nan dake buga ma club din PSG na kasar Faransa Neymar a jiyane ya bada sanarwar cewa baya da niyyar ficewa daga club din na Paris Saint-Germain haka zalika yana cikin bukatar ci gaba da buga ma wannan kungiyar ta Paris Saint-Germain kullun kafa a wannan shekara shi dai Neymar kontragin sa da Paris Saint-Germain yana da sauran kusan shekaru biyu a nan gaba kuma ya ce yana ta mahor ya sake kai ga wasan karshe na club na kasashen turai a kakar da za a shiga ta 2020-2021 na wasannin kullun kafa na club din da suka kasance zakaru a nahiyar turai Champions League na wannan shekara abin karin bayan da Neymar da club din sa na PSG sun shaka shine dai da banza a bana a wasan karshe ko final na Champions League na nahiyar turai gaban Bayern Munich ta kasar Jamus wannan fitowar da shi Neymar din yayi za ta kawo karshen dukkan wani radi da wata jita-jita game da cewa yana da bukatar ficewa daga club din na Paris Saint-Germain zuwa club din Barca ko wani club daban Haruna Mamman ba gona birnin kwanni sashin Hausan Murya Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger
da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takeice
nazarin yanayin karshen kasa ta Amurka ta ce wata girgizar kasa mai karfin maki 6.8 ta auku kusa da gabar arewacin Chile da safiyar yau Talata kafafin yada labarai na cikin gida sun rawaito irin bannar da girgizar ta fara yi an bayyana cewa an fitar da mutane da dama waɗanda ke zama a wurin da lamarin ya faru a matsayin kan da garki duk da dai ba a samu bayani masu cewa akwai wanda ya samu raunuka ba tunai girgizar kasar ta haifar da hucin girgizar har fiye da dozin guda jami'ai a Chile sun ce girgizar ba za ta iya haifar da ambaliyar tsunami ba shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO yayi gargadin cewa babu kasar da za ta iya dauke kai kamar annobar coronavirus ta tafi a lokacin da yake gana da manema labarai ta yanar gizo Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce dole kasashe su mai da hankali kan ceto rayuwar mutane idan suna so su bude tattalin arzikin su yayin wannan annobar ya ce idan dai kasashe sun shawo kan cutar to budewa ba zai zama matsala ba amma a bude ba tare da wata takamaimiyar nasara ba to shine zai janyo babban bala'i in ji Tedros shugaban ya ayyana abubuwa hudu a matsayin abinda kasashe ya kamata su yi domin rage yaduwar cutar a cikin abubuwan nan hudu akwai ƙara yawan waɗanda ake yi wa gwaji da kuma hana mutane da dama taruwa a wuri guda da dai sauransu fitaccen mawaƙin nan na Amurka Akon ya ce zai ci gaba da shirin da ya fara na ƙirƙiro wani birnin zamani da zai ci $6 billion wanda zai rada wa sunansa a Senegal a ranar litinin Akon da jami'an gwamnati suka tafi filin da za a gina birnin wanda ke garin Mbodine a kusa da Dakar babban birnin kasar Senegal Akon wanda sunansa na asali shine Alien Tiam ya ce yana ganin birnin nasa zai zamanto wani farkon ci gaban Afirka sakamakon irin fasahohin da yake sa ran amfani da su kan birnin Akon wanda ya tashi a kasar Senegal tare da iyayensa yana sa ran birnin zai samar wa 'yan Senegal ayyukan yi da dama
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin Madina Dahir Mai Shanu da ta taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada mana shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamu sai garba ke muku fatan alheri wassalam.
Ubana jayya haife ni ki kula da ni ba bai bari na ji dadi ba ubanna zayaro zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake dai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana
Idan kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar,
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne yaji gangan jiki ya tsira.